بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ɗan uwa masu albarka, barkamu da sake saduwa a wannan dare wanda shine daren Alhamis, daren 14 ga watan Ramadan, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama na da shekara 1441, wanda ya dace da lissafin 6 ga watan Mai shekarar miladiya ta 2020. A wannan darasi da muke yi ne taken mafarki, wannan shine darasi na 12 insha Allah. Darasin da ya gabata na yi kuskuren sanar da kwanan wata, inda na ce 13 ne ga watan Ramadan, alhalin 12 ya kamata na ambata. Allah Ubangiji ya gafarta mini da ku gaba ki ɗaya. Sunana Kabiru Abubakar, wanda ake ce ma Asgar, daga makarantar Darul Hadith Salafiya Zaria, makarantar Malam Albani Zaria rahmatullahi alaihi. To, ‘yan uwa masu albarka, idan ba a manta ba, muna tattaunawa akan matakai da ake bi wajen fassara mafarki. Mun yi magana akan mataki na farko, wanda shine wato matakin at-tamyiz, bambance mafarki wanda ya kamata a damu da fassarar shi da wanda bai dace a damu da fassarar shi ba. Mun yi magana akan mafarki, mataki na biyu shine wanda shine al-intiqa, wato tace, tsakuro abin da yake shine muhimmi, wanda zai zama ramzi ne da za a buƙaci amfani da shi wajen fassara. To, mataki na uku a wannan jerin giyan goma sha albarka shi ne abin da ake ce ma al'ard, wato gabatar da shi mafarkin da bayyana shi. Abin da ake nufi da wannan shi ne a gabatar da dukkanin abubuwan da aka iya zaɓowa, aka iya zaƙulowa daga cikin mafarkin, na daga rumus, wato wasu alamomi da al'amura masu muhimmanci, sai a ɗaura su a kan ƙa'idoji da usul na ta'bir, kamar yadda ka san ake ɗaura wato abin nan problem ko wani abin nan, wato ko wata mushkila ta lissafi, a ɗaura ta a kan formula ko theorem wanda zai ba da dama a warware ta, a ɗaura ta a kan wata ƙa'ida ta lissafi. To, haka shi wannan ake ɗaura shi a kan usul ta'bir, wanda suke an tsakuro su ne daga Al-Qur'ani mai girma, ko an tsakuro su daga dilala ta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama ingantattu, ko zama wato ka'idoji wadanda aka tsaro daga, aka dauko daga dilala ta ma'anar kalmomi da ma'anar abubuwa da kuma qiyasi, wato analogy, iya buga qiyasi da kuma abin da ake cewa at-tashbih, kwatanci, ko kuma a tsamo su daga dilala ta sunaye, al-asami kenan, kamar da suke cewa ta sunaye da al-amsal, abubuwan misali ko kare-karen maganganu, ko kuma a gina wato wannan fasara akan ishtiqaqi na lugha, kalmomi da adinnin ɗinsu da morphological aspects nasu. Sannan kuma akan yi amfani da dilalatul qalbi wal ma'kus, wato abin da suke kishiyanta juna, fari a ce baki, baki a ce fari, gajere a fasara da dogo, dogo a fasara da gajere da makamantan shi. Ko kuma to idan aka bin dole lokacin, sai a dauki kowane ramzi, kowane code, sai a dauke shi, ko kuma duk wani al'amari muhimmi, sai a dauke shi, sai a duba daga cikin waɗannan usul din na Al-Qur'ani, na Sunna, na waƙan Larabawa, na dilala ta lafuzza, na dilala ta sunaye, na tashbihi, na qiyasi, na ishtiqaqul lugha, sai a duba a ga wani irin ramzi, kowane ramzi menene za a ɗauka daga cikin waɗannan ƙawa'id ɗin wanda zai iya fassara shi. Ana haka tare da kwaikwaya da bibiyan tafarkin magabata da amfani da ka'idoji amma na fassara ɗin wanda suka gabata daga magabatan, ana kuma ƙoƙarin alaƙanta shi da abin da ake cewa al-furuqul fardiyya, wato individual differences, bambancin da ke tsakanin wani da mafarki da kuma wani da ya irin mafarkin, bambancin jinsi, namiji da mace, bambancin shekaru, yaro da babba, bambancin ilimi, bambancin wadata ko sarauta ko wayewar kai ko dabi'a ko sana'a ko halayya ko nagarta ko rashin ta ko kirki ko rashin sa duk waɗannan abubuwa sai an kalle su kai hatta kabilar da mutum ya fito da launin kalar fatar jikinsa da irin abincin da yake ci da irin sirar da yake sawa da irin world view yadda yake kallon rayuwa da irin yadda ya tsinci kansa da garuruwan da ya taɓa zuwa tafiye-tafiyen da ya yi mutanen da ya sani irin waɗanda ya alaka da su irin kasuwancin da yake yi harkokin da ya koya ko ya ƙware a kai irin ilimin da ya sani duk waɗannan abubuwan suna da tasiri wajen yadda za a fuskantar da mafarkin mutane a cikin abin da ake cewa al-furuq al-fardiyya individual differences bambancin da ke tsakanin wani da wani ko mutanen gari kaza da mutanen gari kaza ko mutane masu sana'a kaza daga irin masu sana'a kaza halayyar mutane hakurin shi shiru-shiru surutu ba da dariya zulaya saurin fushi hangen nesa duk waɗannan za su yi tasiri wajen yadda za a fassara ainihin mafarkin wani daga na wani sannan kuma ana kallon haɗari abin da ake cewa al-ikhtilaf az-zamani bambancin lokaci lokacin da mutum ya yi mafarkin ko lokacin da mutum wani irin hali yake da irin wato irin wani zamani ake ciki sanda aka yi mafarkin ta yi abin da za a yi mafarkin shi a yanzu muna misali shekara ta 2020 ya zama fassarar shi ba dole ta daidai da fassarar mafarkin a shekara 30 ko 20 baya ba saboda bambancin yadda yanzu rayuwa ta canza alal misali yanzu makalla da cewa yanzu akwai istihwaz na technology na ittisalat wato telecommunication abin nan telecommunication technology yanzu ya baibaye kawunan mutane da zuciyarsu ICT din nan kaga shekaru 30 baya kuma ƙarashin ba babu irin wannan abu to dan haka dole yanzu yadda muke kallon rayuwa a yanzu a 2020 ya bambanta da yadda muke kallonta a 1990 baya ko early 2000 ya bambanta abubuwa da dama ma'anar su sun canza yadda muke sadar da sakonni ya canza haka wataƙila wani mutum a 1990 shekara 30 baya ko a early 2000 shekara 20 baya arzikin shi a wancan lokacin ba irin shi ne a yanzu ba yawan iyalan shi mutanen da ya sani shekarunsa to mafarkin da ya yi shekara 20 baya idan ya sake irin shi yanzu ba dole fasara sai ta zama ɗaya ba kamar yadda a farke abin da ya faru shekara 20 baya yadda zai reacting yadda zai kalli abin ya bambanta da yanzu shekara sa 40 ya kada yana ɗan shekara 20 da wani abu ya faru yadda ya kalli abin yanzu shekara 20 da suka ƙara shekarunsa ya zama ɗan shekara 40 ba dole ne ya zama wato yadda zai fuskanci the same issue ba dole ba ne gaba ɗaya alal misali a ce dai da yake shekara 20 wani ɗan shekara 20 in je neman aure irin yadda magana da zai yi da mace daban da abin da yanzu ya shekara 40 zai magana da ita in aka hana shi a shekara ya ɗan shekara 20 abin da yadda zai fuskanci abin reaction ɗin shi ya bambanta da na ɗan shekara 40 hakan ya samu kuɗi yadda zai mu'amalanci kuɗin a yadda shekara 20 daban da yadda zai mu'amalanci su a yanzu yadda shekara 40 su kaga a real life ma wato rayuwarmu da yadda muke kallanta da yadda muke mu'amalanta ta tana canzawa gwargwadon karuwar shekarunmu da wayewarmu da karuwar experience da karuwar sanayyar da muka yi wa wasu abubuwa na rayuwa to haka ma mafarkin shi ma wannan itibar na zaman yana tasiri haka itibar na makam na wuri da a ƙauye ne yanzu a birni ko da a makaranta ne yanzu kuma a wurin aiki da a ɗakin gwagware ne yanzu kuma a ake rayuwa yanzu kuma an samu iyali da dinnan ya raure a kasuwa yanzu kuma ya zama oga da sauransu ne duka wannan wuraren suna iya canzawa haka wal bi'a da kuma environment irin environment inda mutum yake rayuwa shi ma da tasiri wajibi ne a kalle shi da bambancin tunani da bambancin fassarar rayuwa abin da ake ce ma world view tsakanin mutanen da suke rayuwa a birni da waɗanda ke rayuwa a ƙauyuka tsakanin mutanen da suke rayuwa a inda musulmai ne zalla to wanda suke rayuwa inda ake cakuɗe ne tsakanin musulmai da arna tsakanin da suke rayuwa inda ake kabila ɗaya ce zalla to wanda suke rayuwa in a wurin da yake multicultural ko multilinguistics multilingual ne wato inda za a ga yarurruka ko kabilu mabambanta dole akwai bambanci da mutane suke fahimta rayuwa wanda ta so a gida da akwai mutane da yawa kamar gidan da yake extended family ko polygamous family daban da wanda ta so a irin wannan yanayin da ba wannan ba maraya da bambanci da ta so tare da iyaye dan yaran yan boko daban tunaninsu da yadda suke kallon rayuwa daban da yaran waɗanda ba yan boko ba ƴaƴan malamai daban da ƴaƴan waɗanda ba malamai ba ƴaƴan sojoji daban suke da ƴaƴan misali ma'aikatan farin kaya waɗanda ba jami'an tsaro ba su haka dai za ka ga duk wannan abubuwan suna da tasiri haka nan addini yana da tasiri mazhaba addini tana da tasiri fahimta addini duka suna da tasiri haka mafarkin Kirista zai ba mutu mafarkin musulmi a cikin musulmai mafarkin wanda yake yana da ilimi ne zurfi ba mutu da mafarkin wanda yake mataki na farko na ilimi haka mazhaba ta ainihin wato abin nan fiqhu ko makamantansu haka jinsi kamar da muka ambata a baya namiji da mace daban-daban ne haka harshe lugar da mutum ke magana da ita da wanda yake magana da lugar fiye da daya abinda yake ce ma polyglot ne wato wanda yake multilingual daga magarin turanci wanda yana jin ingilishi misali yana jin fillanci yana jin yarbanci ko hausa a lokaci guda kuma yana jin wani yare daban daban da wanda yake mutumin da yake magana da yare daya kadai haka hai'ar mutum irin shigar da yake irin kamanninsa tana da muhimmanci haka al'ada culture din da ta so a cikin su haka kuma aikin da yake duk waɗannan abubuwa sai an dudduba su to kuma duk wani abu da yake da munasaba da shi mutumin kafin a iya fassara mafarkinsa yadda ya kamata da kamar yadda na ambata a dausa a baya aikin ba fa wai wato wasa bane ko kuma wani ganganci shi sa Imam Ali yake cewa za a dinga wasa da annabta ne saboda wannan wani sashi ne daga cikin ilimin annabawa wannan kenan to bayan an kula da waɗannan abubuwa bari mu ji misali daga abubuwan da suke dilala qur'aniya da ake amfani da ita wajen fassara mafarki alal misali kamar aqifi ar-rabi' kankanin yaro mai shan nono ana iya fassara shi da abokin gaba ma'ana kaga mutum mafarkin ya ga wani yaro kankani ya danne shi ko wani yaro kankani yana mishi dariya makamancin haka watakila mutum zai fara tunanin hala haihuwa za a mishi to ba dole ne zama haka ba yana ya daukan fasara cewa yana da wani da zai zo ya kawo mishi rikici zai sa shi a cikin harka ta gaba saboda fadin Allah da yake cewa faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazana mutanen gidan Fir'auna suka ainihin wato tsinci annabi Musa suka tsinci dan jaririn nan wanda a ƙarshe zai ne musu abokin gaba kuma zai kawo musu damuwa arramat toka ana fassara ta da al'amal babil mutum da ragin shi yayi buhun toka ko yanzu an bashi kyautar toka ko gidan shi ya cika da toka alama zai wani aiki wanda yake bai da wani amfani ko kuma yana wani aiki mara amfani kamar da misali Allah yake cewa mafalul ladina kafaru bi raddihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihi rih kwatankwacin waɗanda suka kafircewa Allah ayyukan su kamar toka ce ko kuma abin nan wato abin nan rairayi wanda ishtaddat bihi rih iska ta kwashe shi da karfi bai da wani abin nan bai da wani karfi haka al-gharab nitsewa a cikin ruwa ko a rijiya ko a makamancinsa ko a rafi ana fassara shi da fitina ai wata jarabawa da sa mutum me yasa ake dauko ana ke dauko wannan asalin shi daga fadin Allah ne ma khati'atihim uguri ku fa udkhuluna saboda laifuffukan su aka dilmiyar da su kuma aka shigar da su wuta al-igraq ana mumuna fitina ce Allah ka tsare mu haka annu'as mafarki mutum da mafarki yana gangadi to wannan yana iya daukan fassara aminci yana cikin aminci ne na Allah subhanahu wataala saboda me yake fassara haka saboda fadan Allah da yace idh yughashshikum an-nu'asu amal an-nu'asa amanatan minhu yayin da Allah yake tusa muku yake sanya muku an-nu'asa wato gangadi amanatan minkum don ku sami aminci to haka nan waɗannan dangi na abinci da banu Isra'ila suka roka a basu su al-adinnan da Allah yake fara suka ce a basu ainihin wato al-kifa da al-fum da al-adas da al-basal wanda duka dangi ne na su albasa da citta da makamantansu kayan da ake karan ake nomawa ire-iren waɗannan to ana fassara su ga alamar cewa suna nuni da mutum zai gan su a cikin mafarki ya zabe su ko ya siye su ko ya tara su ko yana noma su ko a dinga nuna mai waɗannan kayayyaki ga su suna cika masa gida ko makamancin haka to zai daukar alamar cewa ko wani zabi da aka bashi ko za a bashi ya zaba abu mara daraja ya dauki al-adna ya bar al-a'la saboda Allah yana cewa fadula Allah ya bada labari da suke cewa suka cewa annabi Musa fadulana rabbaka yukhrij lana injiban isra'ila mimma tunbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fulha wa adasiha wa basalha sai Allah ya ce mene qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair yanzu nan za ku zaɓi na ƙasa ku bar mafi alkhairi idan mutum ya farkin ya ga bishiya kyakkyawa ko take da lafiyayyen yabanya ko take da ƴaƴan itace masu kyau to wannan ana fassara shi da bil kalimatu tayyiba idan kuma ya ga bishiya mummuna busasshiya ko da ta ƙone ko wanda abin nan ɗinta suka ƙare ba ta da inuwa ana fassara shi da mummunar magana saboda faɗin Allah da yake cewa ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة الله أكبر هكا البستان فدما كورما كوري وندي كني نئمة إرئران ونن أنا فصل شيدا أيكي أكوي أيكي لكي جغمو تنكوكما مسمى إذا أنجتا وقولي أنا فصل شوا زي واني أزكي واند أزكي وكما زي الهالة شيدا جبايا saboda fadan Allah da yake cewa fa asabaha isarun fihi narun fahtaraqat sai guguwa mai karfi ta samu wannan gona har da wuta a cikin guguwa sai ta ƙone albib ƙoyi albaud yani ƙoyi ana fassara shi da mace saboda fadan Allah da yake cewa annahu nabidun maknun tabakkaci su dan matan nan bibin wasu kwayaye ne makkunun wanda aka zullube su haka ana fassara ainihin wato sutura da shi ma cewa masace da mutum zai ga an bashi kyautar riga ta yi aure za a mai al misali kamar yadda Allah yake cewa hunna libasun lakum to haka ita ma ɗan macin ta ga wannan zai zama aure ne wa antum libasun lahunna sannan haske ganin haske a mafarki yana ishara zuwa ga shari'a kamar da duhu ke ishara zuwa ga bata Allah ya ce yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur yana fitar da su daga duhai zuwa haske to da ire-iren waɗannan tsewa suna nan kamar da muka ambata ibnu qayyim al-jawziyya ya kawo su da dama a cikin littafin shari'a ilamu الموقعين الرب العالمين الله إذا ختمش تبرو جوس مثالي دجا دلالة حديثا من ذن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما يد يزو أسكموس حديثي رجاء القميص سكتي أنا فسرات دا الدين سبو دميني سبو دفت من ذن الله صلى الله عليه وسلم ديكي تيوا نايو فاركين ناقمت يعني أنا تقبات من دسو وعليهم قمص قوة دني كسا فمنها ما يبلغ الثدي ثديا ومنها ما يبلغ دون ذلك وني قسا تاكي هر كرجي ونكم بتكي حكبا سيتشي وأرد علي أمر وعليه قميص يجره كو يجتره كما يدينو sai aka nuna mun Umar shi kuma ya da riga wanda yake tafiya tana jan kasa sai aka ce mishi fa ma awwaltahu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya manzo Allah to ya kafassara wannan sai yace addini ne za su kuma addini kariya za su zama garkuwa ga addini wannan hadisi ya cikin Bukhari da Muslim haka annaban nuno ana fassara shi da al-ilm kuma da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara shi ana kuma fassara shi bil fitra saboda hadisin Isra'i da yaje Isra'i din nan da Mi'raji an bashi madara aka bashi kuma zuma sai ya zabi madara ya sha sai mala'ika ya ce mishi ihtarta al fitra wannan saboda dacewar madara nono kenan da dabi'a al mar'atu sauda bakar mace mutum ya gan mace baka a cikin mafarki ya ganta musamman a cikin kitsanta bujiguji ko kanta babu dan kwali ga tabbatar mara kyan gani to wannan yana nuni zuwa ga abin nan alwaba annoba ta cututtuka Allah ka tsare mu kamar yadda yabo a cikin hadisi wanda ke cikin Bukhari shi ma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ay ya ga wata mata imra'atan sauda sa'iratar ra'as mai cikurkurar dan kai ta fice daga garin Madina ta kwashi an kuma danta ta kuce daga garin Madina ta nufi Juhufa sai ya fassara yake cewa ai masassaran Madina ce ta babban sai haka ruwan sama al-ghayth mutum ya farkin ana ruwan sama ana fassara shi da shari'a da ilimi saboda fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai da cikin Bukhari da Muslim da yake cewa masalu ma ba'athani Allahu bihi min al-huda wal 'ilm kamathali al-ghayth misalin abinda Allah ya aiko da shi na shari'a da ilimi kamar ruwan sama Allah ya sa mu dace to haka akan buga misali da as-sirat gada ko wata hanya ne kakkiya da ana fassara shi da al-islam haka su kuma katanga akan fassara shi da hududullah mutum yana yana haura katanga to akwai alama yana ketare wasu iyakokin Allah sun ko yana tsayawa katangar ta mishi katanga sai alama tsayawa ana ne ishara ya tsaya inda Allah ya tsaya da doka kofofi buɗaɗɗu ga sunan kowace kaga dama ka shiga yana nufin shiga cikin haramci na awwan da Allah ya haramta a yana yake ɗauko wannan asalin shine hadisin annawas radiyallahu anhu da yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya buga misali da siratul mustaqim kuma a gefen siratin sai ga akwai wa ala jambatai sirati su suwaran surani a gefen wato siratin kuma sai ga katangu guda biyu fihi ma abwabun mufattaha ga kofofi kuma abu bude sai ce wa ala abwabi sturun murkha kowace kofa an sanya mata labule an saki labula wa ala babis sirati da'in a gefen kofar da ke kan wannan hanya ga wani mai kira shi ne manzo Allah din kenan sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi yana cikin abin nan sunan ta Imam Tirmidhi da kuma Musnad al-Imami Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaihim ajma'in sannan gida ana fassara ad-dar bil janna al-ma'du wa kuma wurin cin abinci ko teburin cin abinci akan fassara shi da al-islam sannan ne gayyatar mutane zuwa ga cin abinci akan fassara da cewa ma'aikin Allah ne sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wanda kuma duk ya amsa addu'ar wato kiran sai ya shiga gidan ana fassara shi da kyakkyawar wato biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗannan duka fassarori malamai sukan cire su ne daga hadisin nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ya an bashi labarin cewa shi misalin sa malaika jibril ya zo mishi da bayani kuma ya bayyana wa al'umma cewa misalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar mutum ne ya gina gida sai ya sanya a gidan a tsara abinci masu daɗi kala-kala a aji, sai a yi ɗan saƙo ya je kira mutane ce, jama’a ku zo gidan wani a ci abinci. Wanda ya amsa kiran nan in yi sai ya shiga gidan ya ci abinci lafiyayye, wanda yake amsawa ba zai shiga gidan ba, ba zai samu abinci ba. Sai aka fassara aka ce, to wannan da ya gina gidan shi ne gidan aljanna kenan da Allah subhanahu wa ta'ala ya gina. Abin da ya aje a cikin gidan na abinci shi ne daɗin aljanna, Allah ka sa mu a ciki. Wanda aka aika ɗan saƙon shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ka sa ku shiga cikin cetonsa. Sannan wanda ya amsa wannan kira shi ne musulmi da ya amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ya shiga gidan ya ci abinci hani'a. Wanda yake amsawa shi ne kafiri ko munafiki da yake amsawa, Allah ka tsare mu daga dukkan biyu. Raƙuma a cikin mafarki ana ɗauko asalin fassarar su daga hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ana fassara su da al-izz, ɗaukaka. Su kuma awaki akan fassara su da albarka, yayin da doki ake fassara shi da alkhairi. Waɗannan saboda hadisan da ke cikin sunan Ibn Majah da ake annabi yake cewa al-iblu izzun li ahliha wal ganamu barakatun wal khairu ma'qudun fi nawasil khair ila yawm al-qiyamah, yace raquma suna da ainihin wato suna kawo masu su daraja da ɗaukaka, su kuma awaki suna da albarka, su kuma dawakai Allah ya kulla wani alheri a jikin goshinsu har tashin alkiyama, Allah ka sa mu dace. Sannan akan fassara kari, ganin kari a mafarki akan fassara shi da mutum ya kasance wato yana komawa zuwa ga kyautarsa, mai kyauta ya kwace, saboda hadisin da Bukhari da Muslim suka ruwaito da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa, misalin mutum da yake kyauta ya koma kuma ya karɓi kyautarsa kamar kare ne ya amayyana shi. Sai dai kuma akan fassara ainihin wato abin nan, wannan tuffa ko al-utrajja shi ne fitos, akan fassara shi da mutum mumini mai karatun Al-Qur'ani, shi kuma dabino da mutum mumini wanda baya karanta Al-Qur'ani, shi kuma guna da munafiki, abin nan abu fulawa da munafiki, guna kuma da munafiki wanda bai karatu, wancan kuma munafiki da ke karatu. Saboda hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ke cikin Bukhari da Muslim, wanda ya kwatance da waɗannan, yake cewa misalin mumini wanda ke karatun Al-Qur'ani kamar uturja ne, yana da ƙanshi kuma yana da daɗi in an ci. Mumini mara karatun Al-Qur'ani kamar dabino ne, ba yi da ƙanshi amma yana da daɗi idan an ci. Munafiki ne karanta Al-Qur'ani kamar fulawa ce, tana da ƙanshi amma ba ta da daɗi sai ɗaci. Munafikin da ba ya karanta Al-Qur'ani shi kuma kamar guna ne, wanda babu ƙanshi kuma babu daɗi in an ci, Allah ka tsare. Har ila yau dabino ko bishiyarsa akan fassara shi da mutum nagari, saboda wancan hadisi na Abdullahi ɗan Umar wanda yake cikin Bukhari da Muslim, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa akwai wata bishiya wacce ganyenta baya faduwa, wadda kuma tana da tayi kama da musulmi, tana da ɗani daɗi, ganyenta baya faduwa. Sayyidina Abdullahi ɗan Umar yake cewa malaman cikin sahabbai suka yi ta faɗin sunayen bishiyoyi iri daban-daban, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ba haka bane, yace wa qafi nafsi annaha nakhla, amma ni zuciyata ta riya mun cewa dabino ne, musamman saboda an kawo dabino kusa da lokacin Bilatul Iqtiran, sai ce amma sai nake faɗa saboda bana so a ce manyan mu sun kasa faɗa, ni na iya faɗa. Daga baya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada amsa, yace ita ce annakhla. Da yaje gida ya gaya ma Umar, abin shi yake ce mishi, ni da ma ka sani ka faɗa, na fi so a ce ka faɗa fiye da a ce na samu raƙun dubu. To da haka akan fassara da wannan ma har ila yau. Akan kuma fassara har ila yau wato abin nan, mutumin da aka gan shi ɗauke da turare ko wani abu mai ƙanshi, ana fassara shi da aboki na kirki na ƙwarai. Mutumin kuma da za a gan shi a mafarki yana ziga zigi ko yana aiki a maƙera, to alamar aboki ne wanda ba na ƙwarai ba. Da zaka ga wani abokinka ya zama maƙeri, wani kuma ka gan shi abokinka ne ya zama mai sai da turare, to za ka yi fassara su da cewa mai sai da turare wanda abokin kirki ne, wancan kuma ba abokin kirki ba ne. Saboda mene? Saboda wancan hadisin da ke cikin Bukhari da Muslim da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa masalul jaris salih wal jaris su misalin mai abokin zama na kirki shine kamar misalin mai sayar da turare ko baka siya ba zaka ji kanshi aboki wanda ba na kirki ba shine misalin mai aiki a makera wanda koda abu mafi karanci shine ka ji ajika kana warin wuta idan ka zo na kusa da shi amma bai kona maka rika ba jama'a suna ganin zamu dakata a daidai ne saboda lokaci sai Allah ya hada mu kuma a darasi na gaba insha Allah zamu ci gaba da bayani akan wasu daga cikin waɗannan usul din kamar yadda malamai suka fitar da su Allah ubangiji ya sa mu dace سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله